at the tree.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Lahadi, 5 ga watan Janairun shekarar 2025. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi na Alheri Grace Abdu, wanda a yau shirin zai yada zango a Ghana domin jin abin da mata a kasar ke fatan gani a wannan sabuwar shekara. Amma kafin nan, ga Baballe da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Russia ta faɗa yau Lahadi cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin martani a yankin yammacin Kursk da nufin dakile dakarun Russia da na Korea ta Arewa da ke kokarin kwato yankin da sojojin Kiev suka kwace a watan Agustan bara. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce Kiev ta tura gungun masu kai hari da suka kunshi tankokin yaki biyu, wata motar kawar da nakiyoyi da kuma motocin yaki masu sulke guda 12 tare da sojoji zuwa ƙauyen Bardin. Moscow ta ce dakarun Russia na kungiyar Arewa masu harba manyan bindigogi da na jiragen sama sun yi galaba akan gungun sojojin Ukraine da ke kai farmaki, ko da yake rahotanni sun ce sakamakon yakin ba shi da tabbas. Da yake da tsokaci kan rahotannin baya-bayan nan, shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Ukraine Andriy Yermak ya ce Russia tana girbar abin da ta shuka. Ministocin gwamnatin rukun kwariyar Syria sun buƙaci Amurka da ta ɗage takunkuman da ta ƙaƙaba mata a Damascus a ziyararsu ta farko a Qatar tun bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. A cikin wata sanarwa da aka fitar, ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta ce firaministan ƙasar ta yankin Gulf ya gana da ministan harkokin wajen Syria na rukun kwariya Assad al-Shaibani da ministan tsaro Murhab Abu Qasra da kuma sabon shugaban hukumar leken asiri Anas Khatab. Sanarwar ta kara da cewa Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ya jaddada matsayin kasar Qatar na goyon bayan haɗin kan kasar Syria da ƴancin kai. Tun da farko, wani jami'in diplomasiyyar Syria da na Qatar sun tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa Shaibani ya isa kasar a safiyar Lahadin nan domin ganawa a Qatar masaukin bakin sansanin sojin Amurka mafi girma a yankin. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin harhar da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum aƙalla 21, ciki har da ƙananan yara aƙalla 2. Harharan ta sama guda 3 sun afka wata mota da wani gida da kuma mutane akan titi a birnin Khan Yunus da ke kudancin yankin a ranar Asabar da safe, daga baya an kai harhara a tsakiyar Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce akalla mutum 59 ne suka mutu sakamakon harhara a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Ana ci gaba da wani sabon yunkuri a Qatar na tsagaita wuta bayan shafa kusan watanni 15 ana yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas. Sai dai tattaunawar da kasashen Amurka, Qatar da kuma Masar ke shiga tsakani ta yi ta samun rashin nasara. Babban jami'in tsaron shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Lahadi cewa ba zai iya ba da haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba, wani furuci da ka iya janyo rikicin siyasa ya rikide ya koma wani faɗa mai tsanani. Yayin da aka ba da son macin kama Yoon bisa dalilin ta yadda tarzoma da zai kare da tsakar dare wato ƙarfe 3 na yamma agogon GMT na ranar Litinin, jami'in Park Chung-jon ya ba da misali da muhawarar shari'ar da ke tattare da sammacin a matsayin dalilin rashin ba da haɗin kan. Dole ne a guji kalaman ɓatanci da ke cewa a mayar da hukumar tsaron fadar shugaban ƙasa zuwa rundunar soji mai zaman kanta, in ji shi a cikin wata sanarwa da aka fitar, inda ya ƙara da cewa ta samar da tsaro ga dukkan shugabannin ƙasar tsawon shekaru 60 ba tare da la'akari da siyasa ba. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya bayyana cewa waɗannan kalamai na zuwa ne bayan wata kotu a birnin Seoul ta yi watsi da ƙorafin da lauyoyin Yoon suka yi na cewa sanma cin kama shi ya saba wa doka kuma ba shi da inganci. Sai dai kiran wayar tarho da aka yi wa kotun domin neman jin ta bakinta ya ci tura. Costas Smitis, tsohon Prime Minister Girka, kuma wanda ya tsara shigar kasar cikin kudin bai ɗaya na Turai wato Euro, ya mutu yana da shekaru 88 kamar yadda gidan talabijin na kasar TVERT ya rawaito. Wanda ya kafa jam'iyyar PASOK mai ra'ayin gurguzu a shekara 1974 ya zama shugaban masu kawo sauyi na jam'iyyar, inda suka fafata da shugaban jam'iyyar Andres kafin daga bisani ya gaje shi a shekara 1996. Shugabancinsa, wanda ya kasance daga watan Janairun 1996 zuwa watan Maris na 2004, har yanzu yana rike da tarihin gwamnatin Girka da ta fi dadewa.
A gaida baban Le da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Subhanallah, yanzu ko bari mu je ga shirin kallabi.
A cikin ma tarihi na ni ina jin har taxi driver nayi na sati 2 a lokacin Abiola an murfe banki kuma babu kudi a hannuna to kuma bazan bada kaina ba so saboda haka na sa kaina in taxi driver domin in dogara da menene zan yi ma a sabu kudin da za a ci abinci tunda bankuna sun rufe
kallaban shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanku da sabuwar shekara barkanku kuma da saduwa da ku a shirin kallabi na farko a shekara ta 2025 da fatan an shekara lafiya Shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido, da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Hairi Grace Abdu. Shugabannin al'umma a kasashen duniya kowane mataki sukan yi wa al'umma alƙawarin ingancin rayuwa a jawaban su na sabuwar shekara yayin da a nasu bangaren al'umma ke bayyana inda suke so hukumomin su mai da hankali za mu ji abin da mata a kasar Ghana ke fatar gani a wannan shekarar kallabin da zamu bude shirin da ita a wannan shekara wata mace ce da bata yarda rashin karatun boko ya hana ta bada gudunmuwa ga ci gaban al'umma ba Za ku ji kowa ce ce da kuma irin ayyukan da take yi tsakanin al'umma. Ku biyo mu domin ji yafi sako. To kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako, bari mu faro takun a kasar Ghana inda mata suka bayyana wa shirin kallabi yadda rayuwa ta kasance a shekarar da muka yi bankwana da ita. Da kuma inda suke so hukumomi su mai da hankali akai a wannan shekara ga abin da suka shedawa shirin kallabi
gaskiya shekaran da ta shude yawanci iyali an samu matsaloli da yawa saboda rashin kuɗi ka san shi kuɗi shike taimakawa ta kowane bangare ta bangaren ciyarwa ne lafiya ne sutura ne da komi an samu matsala saboda ayyuka yazo yayi karfi gari yayi karfi abubuwa bai tafiya yanda ya kamata shi ya bari ana samu matsala tsakanin aurayya domin shi miji ya fita namiji ya fita bai samu abin da zai kawo gida ba mace kuma wata kila watan ita tana aiki sai da sayarwan abubuwa yayi rauni ba kuɗi cikin gari Yara kuma ana zuwa makaranta dole kaga batun littattafai batun school fees ciyarwa yaro shi bai san babu ba fa an ba dai wasu da ake fahimtar da su ba domin shi yaro abinda zai samu ya sa a cikin shi shi ya dame shi shi yasa iyaye an shiga matsala sosai ya bari aurayya da yawa ya mutu cikin wancan shekarar da ya shude 2024 saboda rashi mu a nan kasar Ghana da muka zabe mu zaben sabon shugaban kasa mu son shi wannan shugaban kasa ya taimaka mana ta bangaren tattalin arzikin Ghana. Tattalin arzikin Ghana a duba yanda za a gyara mana economy Ghana sosai. Domin in an gyara ababa ina ji komai yayi sauki kuma lamarin asibiti da makarantayyan yara yau da kullum a gyara mana saboda yara su je makaranta wata uku, su dawo ko su je makaranta sati biyu school, su zo su zauna gida wata uku. Gaskiya bai dace ba, yana barin karatun yara na komawa baya. Sai sa muna fatan sabon shugaban kasar nan ya duba mana lamarin school yaranmu da batun economy da abubuwa lamarin lafiyar mu gari yau da kullum asibitocin mu ko kawalan da ya mana Allah ya sa ya cika burin shi. To sunana Hafsa Kadir English daga nan Accra Ghana.
Sunana Nasiba Tahir. Shekaran gade bai zama ba mu yan Ghana musamman mata da cikin population muka zama raunannu yanda kasuwanci yanzu economic crisis da muka face cikin 2024 da yaje affect inflation da ya bar kaya ka daga kasuwa suka yi tsada. To in kaya yayi tsada mu mata ke wahala, domin ne home managers shi yasa stress yazo cikin gida yana kawo rashin samun dacewa wurin heads of the family ko kuwa partner, domin kudin da mazajin ke bayar matan suka shiga kasuwa ba su ga aukin shi. Kuma indai mata na gajiya wurin kasuwanci yana affect yara a bangaren samun abinci su ci na kiyayewa kiwon lafiya, bi mana balanced diet kenan. Wadanga duka na cikin ababen da mata suka bi cikin shekaran ga har karshe economic factors ya zama cikin determinants wanda yake bisa akan hankalin mutane da yasa suka muka jefa huriya aka sake mulki.
Sunana Gimbiya Ummul Hayri Jafar daga Accra Ghana. Shekaran nan da muka yi na 2024 ba sauki bane, gida da yawa an wahala, duba ga yanayin kula da ci sha sutura makwanci saboda yawanci gidan hayi suke, kuma yanayin gidan hayi an kara kudi ba wasa ba, ka ciyar da yaro ka tufatar da shi kana da iyalai, Allah ne ya kawo mana saukin lamari. Muna kira ga iyaye ko da yake muna so yara duka su samu ilimi su kai wani matsayi, muna so mu samu likitoci da yawa cikin mu, muna so mu samu lawyoyi, muna so mu samu manya, amma idan aka ga ilimin yaro bai kamawa ta wurin, don Allah ya sa mai asashi aiki a bari yaro ya je koyin dunki ne in fitin ne aiki daban-daban nan yaro da zai koyi shi ma wata ran tsaya kan kafansa, saboda ba komai hukuma zai mana ba. Da dama an kare makaranta ana gida ba aiki, da dama an kare school an university an masters an degree ana gida ba aiki.
Ni abinda na gani cikin lokacin ga tun iyali, wallahi tashi mu tsaya kan zamantakewa na iyali, don yanzu zamani ne ya canza. Kana cikin iyali dai ɗan uwa na zumunci na jini, wallahi baka da ikon ka daka ma ɗan uwanka tsawa cikin lokacin ga za ka yi ɗan ka ne, kana ganin kai ɗan uwanka ne ko kuma a'a unguwa muke, sai ka ga yaro yayi laifi ka zo ka gwada iko irin yanda aka gwada iko da mu ba iyayenmu ba ko makwautin ka ne, yaga kana wani abu wallahi ba zai yadda ba, sai ya maka hukunci. In ya maka hukunci ma gidanku za a zo a mai godiya, amma yanzu ba haka nan bane, yanzu ba haka nan bane, kuma batun tsadan rayuwa wallahi muna ciki sosai, amma muna ma Allah godiya da ya kawo mana wannan gwamnati da yake yayi alƙawalin cewa zai gyara komai.
Me kike so ya mayar da hankali akai
roƙonmu ne ubangijin Allah ya bashi ikon gyarawa.
Da lashirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yeah,
Mu ta mako wata mace ce da Majalisar Dinkin Duniya ta karrama a matsayin jakadiyar zaman lafiya sabili da gudunmuwa da take badawa tsakanin al'umma. Kadan kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi. Ga kallabin mu ta mako.
Sunana Ambassador Fatima Muhammad Gwani, uwar marayu na Najeriya, kuma ni ɗar kasuwa mai saya da sayarwa. To shi na gada kuma shi nake yi. Babban kungiya wanda take Grassroots Mobilizer for Better Nigeria Initiative wanda nake wakilta da dumbun mata da matasa. To ni uwar marayu har da almajirai da ma an ramomi.
Ba ni tarihin ki, takaitaccen tarihin ki, ina aka haife ki, wani shekara?
To ni yar jihar Borno kuma local government Bama aka haife ni a garamar hukumar Bama. Babana an rama ne na zaure, ba abin da aka gada a gidanmu kakan har zuwa mahaifina, ba abin da ake yi. Almajiranci dai ba sana'a bane, akwai sana'a na hannu wanda mahaifina yake gara da shi, shi ne tailoring. A kawo almajirai akwai zawoyi da ake koyarwa, kuma a koyar da Qur'ani mai sarki, kuma a koya ma yara sana'a. To ni duk wanda yazo yace zai kawo yaro karatu, mahaifina in yayi karami da yawa tun zamanin dadin ba zai karbe shi ba, sai dai yace to za a koya masa, amma kuma za a koya masa sana'a, domin yana cewa malanta ba sana'a ba.
Ya bambanta da irin almajiran da ake da su yanzu.
Insha Allah, to ko wancan zamanin haka mahaifina yake da hakida, saboda haka gado ne wurin sana'a.
Gado kika yi kuma wajen taimakawa marasa galihu kenan?
Dama ai shi ne makasudin, an kawo yaro almajiranci kuma a koya masa sana'a hannu. Bacin wannan kuma akwai rumfuna wanda ake ci Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a har zuwa sati. To akwai kasuwannin kauye, za a dinka kayayyaki dila-dila. To girke-girke yaran kuma wanda suka dan rika za su je, akwai rumfuna a kauyuka wanda za su ci kasuwan kauye. Haka sana'a ake koya musu, kuma a yaye su, a yi musu aure, mahaifina ya musu aure, kuma ya ba su rumfa, kuma ya ba su keke, na dinki kuma ya ba su jari. Shi ya sa na ce gado. An kuma babana shi magada ya yi, kakana shi kuma. Akwai zawoyi ana koyarwa, hafizan Qur'ani ake yayewa sosai. Kuma shi sana'ansa fartanyar noma, yakan kai Kamaru, yakan kai Chadi a wannan zamanin na dadin. To shi ma mahaifina ya tashi ya gani babansa yana yi.
To har da noma ake hadawa
sosai, kuwa kwarai da gaske fartanyar noma ake zuwa a mota irin lori din nan na katako, shi za a cika kakana wanda ya haifi babana kenan. Shi ne Muhammad Gwani. To ni ba haife na, sunansa Abubakar, amma Muhammad Gwani sunan kakana nake ci, da ni babana ya haife ni yar fari ne. Saboda haka ana jin kunyan a dauki sunan shi a hada da shi, saboda haka kaman kanwa haka. To shi ne tarihin rayuwata. To shi ne nazo ni kuma sana'a, ni kuma shi ne har gobe ina yin wannan tailoring din, amma na cikin AC dan
na zamani kenan.
Na zamani ma'ana in je Switzerland a yanzu kenan, amma a da na fara da Senegal. Zan je Senegal irin kaya renon nan ita zan siya, kuma ba wai akwati daya biyu ba fa, zan iya yin akwati 16, 18, 20 da zan zo da shi. Ina da kantuna a nan Abuja da Lagos kuma, dan zan je ina sa abu din mota na, inje ofishin custom immigration aiki na kenan, inje Maiduguri in saro huluna ni din nan daga gari, sai in zo ina ta hada hula da waye kai ni hozula ne dai. A cikin ma tarihi na, ni ina jin har taxi driver nayi na sati biyu a lokacin Abiola. An murfe banki kuma babu kudi a hannuna, to kuma bazan bada kaina ba.
Sai kika yi taxi driver?
Sai me ya kamata mai a rayuwa in dogara da kaina, dan kanne na sun zo mini hutu, daya Barewa College Zaria, daya Gombin College Kefi. Sun zo kuma ranar Juma'a, ranar Alhamis suka zo Juma'a aka fara tarzoman Abiola. Ba ni da wata sana'a wanda zan ce in siya in siyar, kuma kudi na na banki. To menene zan yi? Kuma ni mace ce, so saboda haka na sa kai na yi taxi driver domin in dogara da kai. Menene zan yi ma a samu kudin da za a ci abinci, tunda bankuna sun rufe, duk motocinka sai ka sa ni. To mota ta ni yin nasa, ina yawo, ina idiya raba, ina da motan kaina, ina da Karina 1. To saboda haka na ci gaba da
zama yar taxi
da kwarai da gaske, sai da mai taxi driver na sa TV akwai a cikin profile ɗina.
To karatu fa?
To alhamdulillah, to karatu ne, mun gode ma Allah, nayi wanke zubar karatun allo wanda muka gada a gida. Makarantar boko gaskiya na sha kai kaina Allah bai kaddara ba saboda kakata ta dinga gudu da ni ban yi boko ba sai makarantar nan ta Allo ita nayi na zaure karatun zaure wannan almajiranci ita nayi dan ita kamar yanda nake na gada to ita nayi
to ya batun iyali
to alhamdulillah Allah ya albarkace ni da ya daya mai suna Aisha da jikokina guda uku kuma akwai yaya da yawa na ƴan uwa na kanne na yayu da sauransu yanzu haka a gidana akwai mu 27 ne kuma duka orphans ma'ana marayu akwai jibge yayan ƴan uwa wanda na yayi a lokacin Boko Haram ɗin uwa na da aka yi musu yankan rago da kawunnai na da wanda aka kashe a masallatai a hanya suna dawowa Maiduguri da haihuwa da sauransu irin su Hassan da Hussein da sauransu duk na yayi su suna Maiduguri a gidana kuma anan a karkashin inda nake yanzu mu 27 ne kuma akwai marayu masu yawan gaske to su ne ai duk iyalai na ne duk iyayana ne su ma
to ba ni tarihi yadda aka yi kika fara kungiyar nan na grassroots mobilizers
for better Nigeria initiative
grassroots mobilizers for better Nigeria initiative
to makasudin fara wannan ita kungiyar nan to ni dai kamar yadda nake fada na sha ganin taimako a gidanmu tun ban kai wannan ba ina ban wuce shekara 9 idan gidanmu na bakin kasuwa idan babana ya aike ni yace in je siyo wani abu lokacin nan kudin nan mai huji ko ba mai huji aka aike ni to zan tafi in na ga damuwa daidai kaji ana kawo su lokacin sanyi ina sankarau din na wuyaye sankare kaji to maganin su za a sayi barkono za a dauki barkono a jika ne sai a bude bakin kazan nan ana zubawa zai karkada kanshi in dai akwai tsawon rayuwa to zai tashi to ni fa anan nake zan manta an aike ni zan dauke kudin nan in yi dindimu da shi na mutane a neme ni tilas ba gani ba an daina aikana a takaice a gidanmu saboda in an bani in na ga wanda yake da bukata zan taimake shi sai in labe ina kuka yace na ga taimako baba na baya ya fada sai ya cigaba da aikan kannena aka bar ni so na fara wannan rayuwa taimako tun ina yarinya karama to da tun na girma kuma aiki na ne taimako duk inda na ga taimako ba kaina nake yiwa jama'a musamman mata da matasa musamman naga almajirai da suke wannan garin bawal a titi ba ni santa to ni kullum aiki na ne ya za a yi in taimake su ni wallahi ban san iya taimakon da nayi ba sai dai in takaita to saboda haka na fara taimako sai wayansu suka ce min lallai ya kamata in yi mata rajista kungiya na zo na yi rajistan kungiya Fatmobu Dikwa Foundation for the Needy that is shekara 2011 nayi ina ta yin kunda wannan foundation na samu karramawa kala iri-iri daban-daban har zuwa United Nations da sauransu an bani ambassador of peace wannan ambassador da ake fada ba ta ta jakadan kasan waje bane jakada ne na taimako na samu babu iyaka amma sai daga baya aka bani shawari abun foundation din kungiya tana ta girma tana ta fadada to sai aka bada shawara cewa ai Dikwa local government ne yanzu ma an raba Dikwa da Bama da duk a hadin muke ni yar ada Dikwa
yanzu an raba
saboda haka sai aka ce to ai in an je waje iya zaman to a kasashen waje za a iya samun tallafi kuma aka shimfida layout a gan cewa Bama wannan karamin local government ne a jihar Borno zai zama kaman ba zai bada ma'ana ba to shine sai na zauna kuma na yi shawari da sauran jami'ai na nazo na yi mata register wannan grassroots Mobilizer for Better Nigeria Initiative shekara 2018 that is 2018 aka yi kungiyar rajista kuma sai akwai a wannan Fatmobu Dikwa Foundation for the Needy akwai yata ni ma ita ma ta gaje ni duk inda take taimako sai ni na fidda kaina a director sai ni kyale na bar mata ita tana ci gaba da wancan don tana so kuma tana ciki ita ne founder ni kuma founder ne na grassroots mobilizer for better Nigeria initiative kaji yanda aka yi na fara wannan taimako under wannan foundation din ka karkashin wannan kungiya an yi abubuwa masu yawa na alheri
ni na makarantu aka ce kina da su
makarantu wato idan na je na samu makaranta yugu-yugu an yarda ita gwamnati ta gina to ni sai raya ta tunda a cikin kudin kasuwanci na babu inda nake samun taimako gida da waje sai in plan sai in ga me na siyar na cire zakka hakkin Allah abin da ya rage wannan shine project din da zan je in nemi mensa in nemi labor an dauki kujera ta in je zauna na gyara makaranta sai kuma in koma domin ni ban yi boko ba saboda haka yana yi mini ciwo makarantar mata ya mata ya dame ni sai na koma Sangaya sai na ga a karatun Allo sai in tantance mata masu yawa sai na je community in magana da iyayen su kusan fa suna bani kaman kyauta yayan ne tunda ambasa da kin zo mama kin zo ki dauki yaran nan kaman kyauta suke bani a jihar Nasarawa nayi yaya mata yara kanana daga karatun allo nayi mubin din su ya kusan su 400 yanzu ni nake musu uniform kuma makarantar nan gwamnati ta yi abandonin na ta babu ticoci na dauki mai matsayin degree da mai matsayin diploma ina biyan su albashi kowane wata ɗan garin ne su kyauta za su yi volunteer ne su member ne dan organization dina yanzu saboda haka shine irin ɗaya daga cikin taimako da nake ina so na ga cewa na dauki mutum wanda ba komai ba yara su dawo a nuna musu cewa za su iya zama wani abu mata kula kokari yau ina ce da ku bulldoza
Babu shakka kin ci sunanki ambassador ba iyaka take nan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji irin gudunmuwar da ambassador Fatima ke badawa a sauran jihohin Najeriya uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako ambassador Fatima Muhammad Goni maman marayu da rawaninmu na mako Idris Abdalla Bako a kasar Ghana sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga shirin namu na farko a shekara ta 2025 a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fata shekarar nan ta 2025 za ta kasance mai cike da dimbin albarka a gare mu duka da alheri
A gaida alheri Grace Abdu. Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan Allah ya kai mu da safe, za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai da ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniya mu na wannan dare Al Santos. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin sun ma amin. Wassalamu.